Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud Lalo. Sauraro abokan aiki, muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Talata 5 ga watan Agusta na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kan labarai.
Ma'aikata a Najeriya sun tsunduma yajin aikin gargaɗi a yau Talata, don nuna rashin jin daɗin su kan yadda rayuwa ta yi tsada tun bayan da aka cire tallafin man fetur. A yau Talata, Rasha ta ce makaranta sun lalata wasu jiragen Ukraine marasa matuka waɗanda aka harba su kan birninta. Hukumar da ke samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta rage wani kaso daga cikin tallafin abinci da take samarwa Afghanistan, matakin da zai shafi akalla mutum miliyan 2 a wannan wata.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa a jamhuriyar Niger an fara mayar wa da Prime Minister rukun kwarya martani kan zargin gwamnatin da soja suka hanbar da cin dimbin bashi.
Ba a kwatanta bashin Niger a lokacin shekara 13 da suka wuce da yau, ba su kwatantawa don saboda al'amura da kuma ayyuka na masu haɓaka tattalin arziki tsakanin wannan lokacin da yanzu sun ƙaru sosai.
Za a kuma ji cewa Majalisar Dokokin Jihar Legas ta kafa wani kwamiti da zai gudanar da bincike kan ɓacewar ƙaramin hanjin wani yaro da aka yi wa tiyata. Bayan nan za ku ji cewa gwamnatin jihar Niger da ke Najeriya ta bai da hutun kwanaki 3 a jihar domin raba kayan tallafin rage raɗaɗin cire tallafin man fetur. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata a wannan lokacin, yau ma zan gabatar da shirin noma tushen arziki, amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Ma'aikata a Najeriya sun tsunduma yajin aikin gargaɗi a yau Talata, don nuna rashin jin daɗin su kan yadda rayuwa ta yi tsada tun bayan da aka janye tallafin man fetur. Hakan na nufin yajin aikin ya sa tattalin arzikin Najeriya, wanda shi ne mafi girma a nahiyar Afirka, ya shiga halin kakanikayi. Kungiyoyin kwadagon ƙasar sun kuma sha alwashin ba za su janye yajin aikin ba har sai an biya musu buƙatunsu. Wannan dai shi ne yajin aiki na biyu da ma'aikatan ƙasar suka shiga cikin wata guda. Yunkuri na ƙarshe da gwamnatin ta yi na hana ma'aikatan shiga yajin aikin ya cikira bayan da suka ƙi amsa wata gayyata da ma'aikatar kwadugo ta aika musu. A wata hira da ya yi da muryar Amurka a kwanakin baya, jim kaɗan bayan wani yajin aiki da ƙungiyar ta yi yayi wanda kotu ta dakatar da shi, sakataren haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadugon Najeriya ta NLC Comrade Nasir Kabir ya ce buƙatarsa ita ce a dawo da farashin mai kamar yadda yake a da.
Kungiyar kwadago ta NLC ta lashe takobi, mun nuna babu gudu babu ja da baya. Insha Allah muna kan bakanmu ne na cewa lallai a janye wannan cire tallafi da aka yi mai ta koma yadda yake, kan a ci gaba da wannan tattaunawa.
A yau Talata, Rasha ta ce makaranta sun lalata wasu jiragen Ukraine marasa matuka waɗanda aka harbo su kan babban birninta. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce jiragen mara matuka sun tarwatse a daidai yankin lardin Istra da ke Moscow da kuma yankin Kaluga da ba da ke lardin. Magajin garin Moscow Sage Sobiani ya ce barbashin jiragen mara matuka da ya zubo ya lalata wasu wuraren ayyuka. Sai dai hukumomin na Rasha sun ce babu wanda ya jikkata bayan da baragwanzon jiragen mara matuka suka faɗo. Ukraine da ya baya-bayan nan kan yi amfani da jirage mara matuka wajen kai hare-hare a yankunan Rasha, yayin da mamai da Rasha ta yi mata ya dushi shekara 2. A halin da ake ciki, Amurka, Burtaniya da ƙungiyar tarayyar Turai na ƙoƙarin shawo kan ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa a wannan makon don ta daina turawa Rashar kayayyaki waɗanda za su iya taimaka mata a yakin da take yi da Ukraine. Kamar yadda jaridar Wall Street Journal ta rawaito a ranar Litinin, inda ta ambato silar maganar daga bakin wasu jami'an Amurka da na ƙungiyar tarayyar ta Turai. Wani jami'in ƙasar ta haɗaɗɗiyar daular Larabawa ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa ƙasarsa na bin ƙa'idojin takunkuman da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kakkaba wa Rasha sau da ƙafa. Jami'in ya ƙara da cewa haɗaɗɗiyar daular Larabawa na ci gaba da sa ido kan dukkan kayayyakin da ƙasashen biyu ke musaya. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ki cewa ofin da aka tambaye ta kan wannan rahoto na Wall Street Journal. Ita dai haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta ce tana ci gaba da tattaunawa da ƙawayenta na ƙasa da ƙasa, ciki har da Amurka da tarayyar Turai kan rikicin na Ukraine da kuma tasirin sa kan tattalin arzikin duniya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
So madalla, kafin ku ji karshen labaran zamu fara kawo muku rahotonmu na farko. A jamhuriyar Niger, ƴan siyasa da jami'an fafutuka sun fara mai da martani bayan da Prime Minister gwamnatin rikon ƙwaryar ƙasar ya sanar cewa gwamnatin da sojoji suka hambara a watan Yulin da ya gabata ta ci dimbin bashi daga ciki da wajen ƙasar. A inda wasu ke nuna rashin jin daɗin su akan wannan al'amari, wasu kuwa na ganin Prime Minister ya faɗi son ransa, watakila da nufin samun karɓuwa a wajen ƴan Niger. Wakilin muryar Amurka ya mai Sulaiman Mumin Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Miliyar ko biliyan 5,200 na sefa ne Prime Minister mai makamin ministan kuɗi Lamin Zen ya bayyana cewa shuɗaɗɗiyar gwamnatin ta ci a matsayin bashi galibi daga waje. Wani ɗarajin kare haƙƙin ɗan Adam Abdi Idi na ƙungiyar LSN ya ce bai mamakin jin wannan labari ba.
A bankin duniya da asusu lamani na duniya suna jan hankalin Niger bisa ɗaukan bashi. Kenan haƙiƙa wannan mu ba mamaki, mun san da haka nan ne. Duk ɗaya ƙasashen haƙiƙa na duniya suna ɗaukan bashi, amma bashin da suke ɗauka don a yi aiki wanda za a ga abin shekara 20, shekara 30, shekara 50. Ba a ɗaukan bashi da sunan ƙasa a yi waso su. Mai yawa su shi ne suka yi wa'anga gwamnatocin da suka shure shekara 12 da wani abu.
Prime Minister ya tunatar da cewa miliyar 300 na sefa kacal ne ake bin Niger a shekarar 2010, wato a washegarin juyin mulkin da soja suka yi wa gwamnatin tazarce. Sai dai wani tsohon dan majalisar dokokin kasa Abdulmuni Gusman na danganta al'amarin da sauyin da aka samu a fannin tattalin arzikin Niger daga wancan zamani kawo yau.
A matsayin shi na dan banki na kasa da kasa, girma Prime Minister ya fi kowa sani shi da cewa al'amuran tattalin arzikin Niger abubuwa ne wanda suka motsa sosai, sun yi hoɓasa. Don haka ba a kwatanta bashin Niger da lokacin shekara 13 da suka wuce da yau, ba su kwatantuwa, don saboda al'amura da kuma ayyuka na masu haɓaka tattalin arziki tsakanin wannan lokacin da yanzu sun ƙaru sosai. Kuma abubuwa ga sunan kowa dai ya gani da idanun shi ba. Akwai aiki wanda ya shi da hanyoyi da kafa kamfanoni da gina makarantu da sauran ma'aikatu na tattalin arziki da tattalin lafiya da sauransu.
Da yake amsa tambaya kan batun shirin gurfanar da mutanen da ake zargi da tafkata asa, Lamin Zen ya ce za su damka komai a hannun mashara'anta domin ta yi bincike. To amma wani matashin dan siyasa Shaibu Muhammad na cewa ba su da fargaba akan wannan kuduri.
Shugaban kasa Bazoum Muhammad ba ɓarawo bane, ba mace amana bane. Kan mutanen Bazoum su faɗi mishi, ƴan adawa sun sha faɗi mishi haka.
Ɓarawo ne ya kama mai kaya kuma ya ce zai musu bincike. To wannan mai hankali ya za a yi fassara wannan abu? Su za su bincike na shekarun da aka yi 2.5 na shugaba Bazoum. To su in ba su mana bincike ba, mu za mu musu bincike na wata 1.5 da suka yi.
Kar a tahi allura ta tono galma.
A dangane da makomar tsohon shugaban majalisar dokokin kasa Hamma Ahmadu, wanne daga kurkukun da yake tsare ya tafi ƙetare a shekarar 2021 don neman magani, Prime Minister gwamnatin rikon ƙwarya Ali Muhammad Lamin Zen ya ce suna marhaban da duk wani ɗan Niger ɗin da ke fatan ba da gudunmuwa a lamuran da suka shafi tafiyar kasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Hukumar da ke kula da samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta rage wani kaso daga cikin tallafin abinci da take samarwa Afghanistan. Matakin da ake fargaban zai iya shafar akalla mutum miliyan 2 a wannan wata. Hukumar ta WFP ta kuma yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar a samu matsalar karancin kudaden da za a samar da abinci ga al'ummar da ke yankunan karkara, yayin da aka doshi lokacin hunturu. Ta ƙara da cewa nan da watan Oktoba ake fargabar kudaden za su ƙare, lamarin da ya sa hukumar take yekuwar da samar da tallafin da zai iya ciyar da mutum miliyan 10 har zuwa ƙarshen shekarar nan. Hukumar ta WFP ta ce a halin yanzu tana buƙatar dala biliyan 1 idan har ana so a samu abinci da kuma gudanar da wasu ayyuka har zuwa watan Maris ɗin baɗi. Kashi 20 cikin 100 na mutanen da hukumar ke tallafawa mata ne, waɗanda ke ƙara shiga halin kuncin rayuwa saboda tsauraran matakai da gwamnatin Taliban ke ɗauka na hana su yin wasu ayyuka. Wani gidan shugaban Amurka Jill Biden ta kamu da cutar COVID-19. Sai dai fadar White House ta ce alamun cutar da ke damun wani gidan shugaban ƙasar masu sassauci ne. An kuma yi wa shugaba Joe Biden gwajin na COVID-19 a yammacin ranar Litinin. Amma sakamakon ya nuna bai kamu da cutar ba kamar yadda fadar ta White House ta faɗa cikin wata sanarwa. A yammacin jiya Litinin ne wani gwaji da aka yi ya nuna cewa wani gidan shugaban ƙasar ta kamu da COVID-19. In ji Daraktan Sadarwar ta Elizabeth Alexander. Inda ta kara da cewa Jill Biden za ta ci gaba da zama a gidansu da ke jihar Delaware. Biden dai ya dawo daga jihar ta Delaware shi kadai a yammacin Litinin ba tare da uwar gidan tasa ba. Sanarwar ta kara da cewa bayan gwajin da aka yi wa uwar gidan shugaban kasar na COVID-19 wanda sakamakon ya nuna ta kamu da cutar ne sai aka gaggauta yi wa shugaba Biden gwajin na cutar. Inda sakamakon ya nuna bai kamu da ita ba, in ji fadar White House. Sai dai bayanai sun nuna cewa za a ci gaba da yi wa shugaba Biden gwajin cutar cikin wannan makon. Fadar ta White House dai ba ta ce open ba bayan da aka nemi ta ƙarin bayani ko wannan lamari zai shafi tafiyar da Biden zai yi zuwa ƙasashen ƙetare.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu daga Najeriya. Majalisar Dokokin Jihar Legas ta kafa wani kwamiti da zai gudanar da bincike akan wani yaro dan shekaru 12 da ke kwance a asibitin koyarwa na jihar bayan da aka yi wa karamin hanjinsa lahani a lokacin da aka yi masa tiyata a asibitin. Daga Legas ga rahoton da wakilinmu Babangida Jibrin ya aiko mana.
Matakin da majalisar dokokin jihar ta Lagos ta dauka, in ji kakakin majalisar Mudassir Obasa, ya biyo bayan kukan da mahaifiyar yaron mai suna Madam Abiodun Deborah ta gabatar ne, inda ta ce an yi wa dan nata mai suna Adebola Akinbrai aiki a asibitin maimakon samun sauki sai kuma cuta ke ci gaba da karuwa. Inda aka gano akwai aikin ganganci wajen yi wa yaron tiyata, lamarin da kuma ya kai ga lalacewa ko bacewar karamin dan hanjinsa. Tuni shi ma gwamnan jihar Legas Babajide Sanwo-Olu ya ziyarci yaron a gadon asibiti, inda hotuna suka nuna yaron ya zama tamkar kwarangwal, alamun da ke nuna cewa yana jin jiki. Nan take dai gwamnan ya ce ya dauki nauyin jinyar da yaron yake yi a asibiti tare da alƙawarin daukan matakan da suka dace na gano abin da ya faru a bangaren asibitin wanda mallakar gwamnatin jihar Legas ne. Ko da yake kokarin jin ta bakin jami'an lafiya a asibitin ya ci tara, wani ma'aikacin asibiti da ba so na bashi sunansa ko daukan muryarsa ya shaida min cewa rahoton da tun farko suka samu shine iyayen yaron sun kai shi wani asibiti mai zaman kansa, yanda aka gudanar masa da aikin cire appendix. Sai dai lamarin ya yi kamari ne lokacin da aka garzayo da yaron asibitin gwamnati domin neman sauki. Sau da yawa dai an sha zargin jami'an lafiya da sakaci wajen kulawa da marasa lafiya, wanda a wasu lokuta yakan kai ga rasa rayuka ko kuma samun nakasa. Ko me ke haifar da irin wannan matsala tambayar kenan da na yawa kwararre a bangaren binciken lafiya Malam Muhammad Sani.
Akwai abubuwa da yawa da suke haifar da irin wayannan kurakure a wajen duba mara lafiya. Na farko kaga idan kamar tiyata ce a ce an manta da wannan ko an manta da wannan, wani lokaci likitan yana shiga wajen aikin ba a natsa ba, yana da abubuwa da yawa a cikin kansa, ko kuma ya kasance yana da mutane da yawa suna jiransa maimakon ya tsaya ya yi aiki yanda ya kamata. Yana aikin ne yana tunanin akwai wasu mutum 20 ko 30 da ke jiransa. Yanzu sai ka ga mutum a rana likita ya yi tiyata 8-10 shi kadai ransa. To a cikin 10 ko 8 din nan ba lalle bane duk yayi su a natsa yayi su a yanda ya kamata. Kaga dole a ce an manta da wani abu ko kuma yi wajen wani dinki ya manta ko wajen wani abu ya manta.
Kuma kwanan nan ma dai sai da majalisar da ke kula da kuma sa ido akan aikin likita a Najeriya ta dakarar da wasu likitoci guda 4 da aka samu da laifin aikata ba daidai ba a lokacin ayyukansu. Likitocin dai sun hada da Dr. Ejike Adanar Oji da Dr. Richard Chuku Ijeku Okoye da Dr. Olalekan Olatise da kuma Dr. Buliaminu Adebayo Adegun. A watan Janairu bana ne dai wata babbar kotun Lagos ta yankewa Dr. Ejike Fadanar Oji daurin shekara daya a gidan yari bayan an same shi da laifin saka ran wani matashi mara lafiya cikin hatsari a matsayinsa na shugaban wani asibiti mai zaman kansa dake anguwan Dolphin a nan Lagos. Babban Jibrin murai Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibrin. To har yanzu dai muna Najeriyar. Gwamnatin jihar Niger ta bayar da hutun kwanaki uku a jihar don raba kayan tallafin rage radadin cire tallafin man fetur da gwamnatin kasar ta yi, wanda ya haddasa hawa farashin kayan masarufi a fadin kasar. Sai dai kungiyar kwadagon jihar ta ce ba ta bukatar kasan da aka ce an bata domin tallafin. Ga Mustapha Nasiru ba tsare da karin bayani.
Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta ayyana bayar da hutun kwanaki uku daga ranar talatan nan 6 ga watan Satumba zuwa ranar Juma'a 8 ga watan na Satumba domin raba kayan cire tallafin mai da gwamnatin Najeriya ta baiwa jihohin kasar domin rage radadin cire tallafin man da gwamnatin Najeriya ta yi tun a baya. A wani jawabi da gwamnan jihar Niger Umar Muhammad Bago ya yi ta kafofin labarai na jihar Niger, ya ce yanzu haka sun karfi naira biliyan 2 daga hannun gwamnatin tarayyar Najeriya, suna jiran isowar naira biliyan 2, sannan naira biliyan 1 an sayi kayan abinci ne domin rabawa al'ummomin jihar, inda ya ce za a raba su ne ta rumfunan zaɓe da ke faɗin jihar.
Kuma zai kama buhu goma goma kowane runduna, zai kama buhu 49,500. To sai mun ƙara mun siya mun kan wannan a 40,000 da za a bamu don ya samu ya zaga kowane akwatin zaɓe, kowane rumfan zaɓe buhu goma.
Haka zalika gwamna Umar Muhammad Bago ya ayyana wasu kungiyoyi da suka hada da na ma'aikata da 'yan siyasa har ma da kungiyoyin 'yan jarida da aka ware masu wasu kudade domin su ma su lasa.
Akwai kungiyoyi na masana'anta, na labor, civil servant, ticoci, 'yan jarida da sauransu duka. Su ma an yanke musu don kada su sa kwaɗayi a cikin abin da za a ba talaka, an keɓe masu naira miliyan 110. Political parties, jam'iyoyi da suke cikin jihar Niger dukansu su ma an yanke musu naira miliyan 150 don kada a ba su abin talaka su zauna a saman shi.
To sai dai wani hanzari ba gudu ba, saboda gwamna Umar Bago ya ce kudaden tallafin da aka rabawa jihar Niger bashi ne, saboda haka za a biya su a nan gaba.
Amma jama'a su sani cewa wannan abincin da aka za a bayar da wannan kudin da gwamnati tarayya ta bayar ba kyauta ba ne, bashi ne. Gwamnatin jihar Niger za ta biya a nan da wata 20. Kowane wata in kawo raba tsaban kudin kasa za a cire abin da ya kamata a cire.
To tuni dai kungiyar kwadago ta jihar Niger ta yi watsi da nata tallafin na naira miliyan 110 da aka ce an bai wa 'yan kwadagon.
Idan aka biyo mu a shirinmu na dare, za a ji abin da kungiyar kwadago ta ce. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31. Yanzu agogo madan Washington DC na cewa karfe 11:00 na safe da minti 18. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma nabi da kai gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku hira da ɗaya daga cikin jagororin shugabannin manoma a jihar Jigawa, Alhaji Ali Yunus Ndusi, inda ya ce tsadar man fetur na barazana hana yin noman rani saboda yadda rayuwa ta yi tsada sosai tun bayan cire tallafin man fetur da gwamnatin Najeriya ta yi. A cikin shirinmu na wannan makon za mu dan koma baya kadan inda wakilin Mahmud Ibrahim Kwari ya fara da tambayar Alhaji Ali kamar haka.
Kana cewa kamar talakawa yawanci duk da an girbi amma abincin mawai ya kusa karewa wasu bangaro ko kuma ba zai ji ko ina ba. Kenan menene abin yi?
To abin yi ba abin da yafi addu'a da kuma su shugabanni da wannan suke da hali a cikin jama'a masu arziki da su fito su riga tallafa mutane domin fa an kai karhi. Yanzu fa ina gaya maka a gona fa raba daidai ake yi da barayi. A misali nake gaya maka gonakai in ka misali yanzu girbin gero ake dan baka je ba kai girbin nan ka tsaya akai radda kai girbi ka yanke mutane su taimake ka to wani ma da daddare za a zo mutane su sare ma amfanin su je su ci saboda masifar da ake ciki ta yinwa
wai duk da an yi girbi din ita yinwar ba ta tafuwa
dabba ta tafuwa kowa ga ya zo a galabaci saboda shine muke taimakon su hukumomi wannan tallafi da ake cewa wai wasu ne suke amfana to mu kanmu manoma he muka ga cewa to ai tallafin nan ai kowa ma yana jin dadin sa tunda yanzu gashi an janye tallafi gashi masarar da zaka auna ka ci yanzu fa manomi ba iya aunar abin da zai ci na gaya ma a baya ya shuka gero ya shuka da amma yanzu ya fi karfin sa garin kwaki ma ya fi karfin sa sai me to gashi ne dai yanka maka me ganye ga tafasa nan da yadiya ita ake zo ake cirowa a je a sarrafa ta a yan dabaru da mutane su ci
wanda lokacin da ake cewa gwamnati tana saka tallafin naira 300 a dillita a kawo misali jigawa ko yobe wanda da ba ku yadda ba kina
a mun yadda mana amma ai wasu mutane ne suke cewa tallafin wai baya amfana tala to kuma
sai kuka yadda kina
sai muka yadda amma kuma yanzu ai ba mu yadda ba tunda mun gaga yanzu irin masifar da ta shigo ciki saboda janye tallafin nan na man fetur ai yanzu kowa ya sani dan da yake ciki ma ya san cewa an janye tallafin mai ai tallafin nan yana da amfani don Allah muna kira ga mahukunta da ku ɗan jarida don Allah ku fadawa duniya cewa a dawo mana da tallafin nan saboda irin matsalolin da ake ciki a yanzu
gwamnati ce kuɗi karewa suke ita kuma tana son ta tara kuɗi
ai kuɗin da ake tarawa mu ba mu san amfanin da ake da shi ba mu ba mu sani ba kwanaki dai shugaban kasa ya ce ya tara trillion to amma ba mu san inda aka kai ta ba ga abinci da gwamnatoci wasu jihohin yanzu a wasu jihohin ma naji wasu har zanga zanga ma suka yi mata da kananan yara suna kuka
ba an ce an ba wa gwamnoni naira miliyan 2,500 ba su raba muku tallafi kuma za a kawo kayan hatsi
tallafi me za a bada kuɗi za a bada koko abinci ai mu ba
duka aka ce
to mu abin da muke da bukata gwamnati ta yi mana ta inganta mana noman mu na rani yanda mutanen mu manoman mu za su fita da rani su je su ci gaba da aikin nan zancen tallafi da aka yi na kuɗi a sayo abinci a alhamdulillahi kamar mu a jigawa gwamnati ta yi rabon abinci a jigawa
kai ka samu ko a garin ku an samu
eh a garin mu an samu eh amma fa abin sai dai hakuri
kwano nawa ne
eh abinda aka bada wasu sun samu rabin kwano kwano wasu kuma kwano ne wasu ma habbu suka dauki kamar mutanen da Isa Gerawa ya taimaka ya ba su aka ce ya bada taimako wai na shinkafa trailer yana dan wai zan ce tunda mu manoma mu da muke shugabantar manoma ba a kira mu ba an nuna mana ba amma mun ji airway ya bada banda wacce gwamnati ita ma ta zo ta bada aka rarraba wannan ya samu amma mu za mu zancen gwamnati mu ta tallafa mana mu shugabanni ba mai abiya dai talakawa
to wai yanzu da wannan tallafi da ake bijirowa da shi da kuma tallafin da aka ce misali na baya da kuke da aka ga muku cewa baya isar da ku mamewa ake wannan kuka fi so yanzu
a mu tallafi na da muke so wannan ake yi ake cewa wasu ne suke amfana a yi ƙarya ne
shi kuke so a dawo
shi mun so muke a dawo da tallafin mai yanda kowa zai wadata abinci ya sako rayuwa ko dai mun san ta tafi ba ta koma irin ta da ba to mun san za mu samu sassauci
masu sauraro anan za mu da sai a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin zuwa madadin Alhaji Ali Yunus Ndusi da kuma wakilin Kano Mahmud Ibrahim Kori sai kuma Julie Lazarus Gresham da ta taimaka ta da mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu to madalla yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayin da kuke turo mana ta hanyar email
sakonmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne daga Sanusi ma dukki da magaran da Isuhu Makeri Madatai da Ilyas Yakubu Digawa da Yakubu Askiba da Rafa da Hasadi ne computer mayama suka ce salon muryar Amurka a wannan lokacin da muka fara cin gajiyar wasu daga cikin amfanin gonakan da muka shuka a wasu sassan kasar mu na jamhuriyar Niger ciki kuwa har da jihar mu ta da magaran muna kira ga ɗan uwan mu talakawa musamman ma dai manoma da cewa a guji almubazzaranci kada murnar fara girbi ta sanya mu manta da gaba ma'ana dai muriri ta cimar da muka noma dan kaucewa fadawa matsalar abinci a nan gaba Allah ya sa mu gane amin sako na gaba kuma yace assalamu alaikum VOA Hausa fatan alkhairi ga dukkanin ma'aikatan ku hakika ganin buzu a masallaci ya ishe tinkiya wa'azi duba da yadda larurar juyin mulki ta dabaibaye shugabannin kasashen mu na Afirka dan haka ya kamata ku kamanta adalci da kaucewa dawama akan karagar mulki shine mafita kadai ga juyin mulki sako daga Aminu Adamu Malam Maduri da Umar Babanya ya sabon gida da Comrade Hassan Hamza Suleitan Karkar a jihar Jigawa sakon Malam Usaini Dango ta Karasu tare da Baba Gani Alhaji Nuciya wacce kal da Ado Salati Goma Annabi Rijo kuma yace salam VOA Hausa hakika cikar kwanaki 100 akan mulki da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu yayi mu talakawan kasar banda gasa mana aya a hannu babu abin da take mana sakamakon janye talafin man fetur wanda yayi sanadiyar hauhawar kayayyakin amfani na yau da kullum dan haka muna kira ga shugaban Najeriya muddin a haka za a ci gaba da tafiya to wallahi Allah ne kawai ya san iya adadin masu kananan karfin da zasu shiga wani mawuyacin hali daga ƙarshe muna addu'a Allah ya kawo mana dauki sakonmu na ƙarshe a yau na haɗin gwiwa ne suka ce dan Allah ku bamu dama mu yi kira ga matasa da kananan yara masu tasowa musamman a ungonnin mu na Lakwaja da surungumin sana'o'in hannu domin rashin sana'ar hannu ka iya janyo tabarbarewar tarbiyyar yara wanda daga bisani iya zama babban barazana ko kalubale ga al'umma nan gaba sako daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala na Yashi Lakwaja a jihar Kogin Najeriya
to madalla gaida Aisha yanzu kuma ga labarai a takeice
ta a Najeriya sun tsunduma yajin aikin gargadi a yau Talata don nuna rashin jin dadin su kan yadda rayuwa ta yi tsada tun bayan da aka janye tallafin man fetur hakan na nufin yajin aikin ya sa tattalin arzikin Najeriya wanda shine mafi girma a nahiyar Afirka ya shiga halin kakanikayi kungiyoyin kwadagon kasar sun kuma sha alwashin ba za su janye yajin aikin ba har sai an biya musu bukatun su wadanda shine yajin aiki na biyu da ma'aikatan kasar suka shiga cikin wata guda yunkuri na karshe da gwamnatin ta yi na hana ma'aikatan shiga yajin aikin ya cikira bayan da suka ki amsa wata gayyata da ma'aikatar kwadugo ta aika musu a yau Talata Rasha ta ce makaranta sun lalata wasu jiragen Ukraine marasa matuka waɗanda aka harbo su kan babban birnin ta ma'aikatar tsaron Rasha ta ce jiragen mara matuka sun tarwatse a daidai yankin Lardin Istra dake Moscow da kuma yankin Kaluga da ba dake Lardin magajin garin Moscow Sagi Sobyani ya ce burbushin jiragen mara matuka da ya zubo ya lalata wasu wuraren ayyuka sai dai hukumomin na Rasha sun ce babu wanda ya jikkata bayan da baragozin jiragen mara matuka suka fadu a halin da ake ciki Amurka Burtaniya da kungiyar tarayyar Turai na kokarin shawo kan kasar hadaddiyar daular Laraba a wannan makon don ta daina turawa Rasha kayayyaki waɗanda za su iya taimaka mata a yakin da take yi da Ukraine kamar yadda jaridar Wall Street Journal ta rawaito a ranar Litinin inda ta ambato silar maganar daga bakin wasu jami'an Amurka da na kungiyar tarayyar ta Turai
masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Mahmud Lalo da ya karanto labarai, da kuma Julie Ledes Gresham da ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu David. Ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa ku huta lafiya, sai mun hada shirin mu na dare insha Allah. Yanzu kuma sai a saurari shirin yau da gobe. Thank you.